بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم الدسادوة أمجلسي نبير cikin majalisinmu na tafsirin Al-Qur'ani a watan Ramadan wanda muke yi a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya ƙara mana wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Yau 5 ga watan Ramadan, hijira ta 1444, 27 ga watan uku shekara ta 2023 ta miladiya, za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin tafsirin wato suratul Rum. Za mu tashi aya ta 23 insha Allah a cikin wannan surar, amma kafin nan ga tambayoyi sauran waɗanda ba amsa ba jiya. Wannan yace assalam. To na'am, babu laifi ana cewa assalam da wanda ake cewa assalamu alaikum. Mun yi a cikin tafsirin suratul Hud ba qalu salaman qala salam, kuma ina ma fatan alheri amin. Tambaya ta shine, ina da kamfani sabo bai fi wata hudu ba, ina so zan fitar da zakka, zan sa abinda na kashe wajen gina kamfani da sayan injina, ko kuma zan sa iya jarin da ake sayan material din da ake buga kaya da shi, sannan malam wajen lissafin kudin da ake juyawa. Idan mutum ya zo lissafin dukiyar shago, zai lissafa yadda ya siyo kayan, ko kuma zai lissafa yadda zai sayar da kayan? Ku tambaya guda biyu. Tambayar farko, idan mutum ya kafa kamfani, in ya zo zai fitar da zakka a kan abin da ya mallaka na wannan kamfani, zai duba ya gani abubuwan da ya sanya a cikin kamfanin waɗanda suke ba jinsin abin da ake fitar musu da zakka ba ne, ba zai yi lissafinsu ba. Kamar ginin da ya yi, kamar injinan da ya siyo, waɗannan duk ba zai fitar musu da zakka ba. Sai dai kuɗin da ake juyawa, ake yin sana'ar abin da kamfanin yake yi, to abin da aka yi na abin da ake juyawa, kuɗin da ya shigo ma kamfanin na kayan da aka sayar, da kuma kayan da suke a cikin store, da wanda ya riga ya bayar da su, a banda wanda ya riga ya bayar da su yana bin bashi, amma waɗanda suke cikin store da kuma waɗanda yake aka sayar da kuɗin da kuɗinsu wanda suke cikin account na kamfanin, da kuma naka kuɗin wanda yake cikin account ɗinsa nasa na kashin kansa, wannan su zai sanya rana ya ɗauki wannan lissafi ya fitar musu da zakka. Don haka koda share ne mutum yake da shi na kamfani, in mutum kana da share na kamfani, kuma alal misali ka sai share din MTN, to abinda dole in kana so ka yi zakkar yadda ya dace, to sai ka duba ka ga kimar share taka. In ka ga kimar share taka, sai kuma ka koma ka duba ka ga bayanin tasarrufin kuɗin MTN a wannan shekarar, report ɗinsu, financial statement, financial report, wanda duk shekara kamfanin nuka suke, wanda a ciki suke faɗan ga ƙimar kamfanin. A cikin ƙimar kamfanin, wato assets ɗin kamfanin, usul ɗin kamfanin, wanda ke shi ne yake nuna ƙimarsa, za a faɗi ƙimar abubuwan da kamfanin ya mallaka wanda babu zakka a kai, kamar gine-gine, kamar generator, kamar irin wajen mas ɗin nan da aka yi, kamar kwamfutoci da aka yi. To idan ka duba a ciki sai ka yi lissafi ƙimarsu nawa ne, to sai ka ga nasabarsu daga baki ɗaya ƙimar kamfanin nawa ne. Kamar alal misali, idan ƙimar kamfanin biliyan ɗari ne, idan biliyan ɗari ne shi ne capitalization na kamfanin, to kuma ka duba ka ga waɗannan wato kadaroli na kamfanin wanda babu zakka a kansu, waɗannan su kuma ƙimarsu gabaki ɗaya a ce biliyan 30 ne, to kaga kashi 30 cikin 100 na abinda kamfanin ya mallaka babu zakka a kansa. Saboda haka idan share ɗinka miliyan 10 ce, to kashi 30 cikin 100 na miliyan 10 wato miliyan 3 babu zakka a cikinsa. Miliyan 7 shine asalin abinda ka mallaka na cikin kamfanin wanda ake kasuwanci da shi, da kuma dividend da ake baka, jarin da ake baka, to wannan zaka hada ka fitar masa da zakka. Ba ribar da ake baka dividend kawai zaka fitar masa da zakka ba, ba kuma ga baki ɗaya kimar shares ɗinka zaka fitar masa da zakka ba. Dole sai kai wannan lissafin, wanda yawanci idan mutane suna da shares ɗin ya kamata sai su nemi taimakon accountant wanda suka iya karanta financial statement sai su fitar musu da wannan. Idan kuma kayi gabaki ɗaya kace kimar shares da ka mallaka shi zaka fitar masa da zakka, to ka fitar da zakka kuma kayi ƙari akan zakkar da sadaka, amma uhuda ɗinka ta kubuta, ka riga ka tsira in har kai haka. In ba za ka iya wannan wahalar lissafin ba, amma in dai za ka yi lissafin kana so ka san ƙwaƙwaf abin da yake na zakka a kanka, shi ne za ka yi wannan, kamar yadda muke bayani a kan wannan tambayar. Sai tambaya ta biyu shi ne wajen fixed assets, ba turnover za ka duba, market capitalization abin da kimar kamfani. In ka zo balance sheet ɗin za a duba, a cikin balance sheet ɗin wanda yake bada gabaki ɗaya ga assets ɗin kamfanin, ga liabilities ɗin kamfanin aka bari, ga kuma ainihin capitalization na kamfanin, a cikin assets ɗin ga fixed assets waɗanda suke su ne babu zakka a kansu, su za a ware, sai a ga nawa ne nasabarsu, nawa ne percentage ɗin su, nawa kashi nawa ne cikin 100 na gabaki ɗaya kimar kamfanin. To sai ka ɗauke shi wannan ya zamanto shi ne mi'yari na kasancewar a cikin jarinka da ka sa a wannan kamfanin, wanne ne wanda yake za ka fitar da zakka, wanne ne ba ka fitar da zakka ba. Na fata an fahimta. Na'am, Arafa. Current assets su ne ake fitar musu da zakka. Current assets wanda ake juyawa, saboda zakka tana kan asalin dukiya da ribarta. Kamar yadda malaman fiqh suke cewa wa haulu ra'sil mal wa haulu ribshil mal haulu aslihi, lokacin da ribar dukiya take cika shekara daya, lokacin da asalin dukiya ke cika shekara daya, asalin da ake nufi wanda ake juyawa. To idan ka sai share na kamfani, ba duk kudin ne ake juyawa ba, wanda ake juyawa shine current asset, banda wanda aka riga aka sai property aka ajiye shi ya zamanto ba shi ne investment ba. Amma hatta ko da wato a cikin kudin akwai abin da yake sun je sun sai wata kadara wadda suke juyawa, kamar alal misali suka sai sukuk ko suka sai bond, duk da sayan bond ɗin kaga haramun ne, amma suna juya shi, amma ka san kudi ko na haramun ne a wajen ka, sai ka fitar masa da zakka. Ba ka da lada, amma sai ka fitar masa da zakka. Sannan tambaya ta biyu da ya ce malam, wajen lissafin kudin da ake juyawa, idan mutum ya zo lissafin dukiyar shago, zai lissafa yadda ya siyo kayan ko kuma zai lissafa yadda zai sayar da kayan? Zai lissafa yadda zai sayar da kayan, ba kuma yadda ya kinta kayan sayar ba, a'a, yadda ake sayar da kayan a kasuwa, don wannan shi ne kimarsa. Idan ya lissafa da yadda aka siyo, kaga kenan ya yi zakkar asalin kudin, bai yi zakkar riba ba, ya yi dabara. To wannan dabarar yahudanci shi ne ya yi lissafi da kimar da ake sayarwa, ko ba wai yadda shi yake so ya sayar ba, yadda ake sayarwa a kasuwa, yadda a kasuwa ake sayarwa, wanda ake cewa market price. To sai tambaya ta biyu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Allah ya kara mana lafiya da rayuwa mai albarka, amin. Dokta, a darasin baya an yi magana a kan cewa Sayyidina Abu Bakar ya sa raƙuma, wani ma ya sa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ƙara raƙuman game da ƙabiyar Farisa da Rum. Shi ne nake tambaya, menene matsayin yin irin hakan, makamancin haka a yanzu kamar yadda yake faruwa a yau? Jazakumullahu khairan ya fadilatu doctor. To haka ne, na ambaci wannan a gurguje na wuce, bigire ne da alhamdulillahi wannan dan uwa jazakumullahu khairan ya fadaka akan wannan arnihan, nau'i ne na caca wanda haramun ne a aya ta zo an haramta shi a musulunci, amma mun san shata kamar shan giya ce, mataki mataki aka dauka. Allah madaukakin sarki farkon abin da ya faɗa dangane da shata, ya sa'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Za su tambaye ka kan shata da giya, ka ce akwai laifi a ciki kuma akwai amfani ga mutane. Laifin ya fi amfani girma, laifinsu ya fi amfanin girma. Saboda haka a farkon musulunci ba a haramta ba, har sai da tsuna a Madina a cikin suratul Ma'ida ta sauko da aya ta zo, ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibu. Wannan aya ita ta hana yin caca. Saboda haka wannan abinda sayyidina Abubakar yayi yana kan albara'atul aqliya, wato lokacin da musulunci ya zo ya samu wa'innan abubuwan bai hana ba, mutane suna yi. Saboda haka ba a shar'anta ba, amma tana cikin albara'atul aqliya, wato abinda hukunci na shari'a bai zo a kansa ba da hali ko da ni an kyale mutane kawai su yi, har sai da tukuna umarni ya zo na a hana. Saboda haka wannan abinda ya faru na sayyidina Abubakar radiyallahu anhu a lokacin wannan tashri'in na hana wato caca bai zo ba, amma a yanzu ba zai yi kai wannan ba, ba zai yi kai rihan ba. Na to amma ai in aka kafa hujja da wannan, aka ce to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ce masa ya kara, to yanzu ma za a iya irin wannan aiki ne tambayar sa. To kaga dole yana buƙatar bayanin cewa a lokacin da har Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin sa akai, saboda ana kan albara'atul aqliya, cewa hukunci da hali bai riga ya zo ba. Abin da yasa suke bambancewa tsakanin wannan, saboda bayan a bambance tsakanin hukuncin da aka shafe shi da wanda ba a shafe shi ba. Ita cata ba shafa hukuncin ta akai ba, tunda da ai tana kan bara'atul aqliya, ita hali ne ya zo a kanta. Kafin hali ya zo a kanta, yana nan a kan albara'atul aqliya, kamar yanda abubuwan da ba a haramta ba na ci ake cin su daga baya aka zo aka haramta su. Cin naman jaki kafin hali ya zo a da albara'atul aqliya ne, babu wani nassi da ya zo aka ce ku ci naman jaki, amma yana cikin albara'atul aqliya cewa za a yi saboda hali bai zo ba. To saboda haka wannan tambayar ka din akan cewa za a iya yin wannan a yanzu, ba za a iya yi ba, ba za a iya yi ba, saboda wannan nau'i ne na caca wanda shari'a ta zo da hanyar a kansa. Saboda haka kamar mutum ya je lokacin da za a yi bal da Arsenal da wane ne suke gaba da su, to in suka yi, idan suka yi, na san Arsenal saboda team din dan uwana ne sarkin Kano Muhammadu Musa. Idan ka ce to za ka sa kuɗi kaza a kan cewa Arsenal ne za su ci, shi kuma ya ce zai sa kuɗi kaza a kan cewa ɗaya team din ne zai ci, to wanda ya ci zai tara kuɗin ga baki ɗaya, wanda na ce ya ci, to wannan haramun ne, caca ce, wannan caca ce. Amma idan aka yi gasa aka sanya farashi, wanda ya sanya farashi baya cikin masu gasar, to ya halatta. Kamar sarki ko gwamna ko shugaban kasa ya ce ga cup, wanda ya ci gasar ball da ake tsakanin jihohin Nigeria, duk team din da ya ci shine zai dauki wannan, to wannan ya halatta. Wannan ya halatta shine idan aka samu al-muhallil, shine da ake cewa al-muhallil, shine kamar wanda za a ga ana yi wajen sukuwa da sauransu. Na'am. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. Aya ta 23.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
Allah jalla wa ala ya ci gaba da kidin daga ayoyinsa masu nuni akan kadaituwarsa da cikar kudurarsa da kuma wato dalili akan gaskiyar tashin alkiyam Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahar yana daga cikin ayoyinsa har wa yau baccinku bil layli a cikin dare wan nahar da kuma da rana wa bisigha'ukum min fadli da kuma neman ku wato daga falalarsa a wato a cikin daren da rana inna fi zalika la'ayatun liqaumin yasma'un a cikin wannan wato akwai ayoyi ga mutane masu wato masu ji wanda yake na lura wato daga cikin ayoyi da suke nuni akan kadaituwar Allah da kamalarsa da kuma rahamarsa shine bacci da kuke yi a cikin sa'o'in dare da kuma a cikin sa'o'in rana a nan ayar an nuna cewar baccin a dare da rana ake yi amma aka kaddamar da ambaton dare kafin rana don kan cewa shine galibin bacci da ake yi kuma shine baccin da yafi komai amfani ga jiki domin duk irin baccin da kai da rana ba zai zamanto a maimakon baccin dare ba hutun da zaka samu a baccin dare babu kamarsa in kai baccin rana amma saboda ishara da cewa shi kansa baccin ranar nau'i ne na ni'ima da Allah ya yi shine baccin kailula baccin rana baccin masu ni'ima baccin kailula banda dan Najeriya bai san kailula sai amma baccin rana baccin kailula shi ma nau'i ne na bacci da yake nau'i ne na ni'imar Allah da take kawo ma wato bawa da take kawo ma bawa wato hutu to wannan aya ce yadda Allah ya tsara halittarsa dabbobi wanda daga cikin su har da dan adam shine bacci da Allah ya kaddaro gare shi kuma baccin nan Allah ya sanya shi baka da ikon ka kira shi duk yanda ka so kai bacci idan bai yi galaba akan ka ba zai zo ba amma kuma in ya zo ba za ka iya ije shi ba in ya zo ba za ka iya korarsa ba saboda haka kuma shi baccin nan shi yake nuna ajizancinka cewa kai mabukaci ne ga hutu don haka bacci bai kamaci Allah ba la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi baya kama shi wala bacci kuma almanzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam Allah baya bacci kuma bacci baya cancanta ga Allah saboda idan kai bacci shikenan ka riga wani wato kai kalin mutuwa Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana dauke wato Allah yana kashe rayuka ya dauke su ruhin ya dauke su lokacin mutuwarsu da kuma wanda bata mutu baran da bata mutu ba Allah yana daukar ranta a cikin baccinta saboda in kai bacci dauke zararan ake yi sai dai zarewa wanda yake yana da sauran ittifali da jiki yana da sauran hatsuwa da jikin babu motsi ga gabobinka saboda haka dukkan tsokar namar jikinka za ta samu hutu kwakwalwarka za ta samu hutu tunaninka zai samu hutu dukkan tsarin jikinka wanda yake buƙata zai samu hutu don hatta tsarin wato da yake tafiya tilqa'iyan kamar narka abinci kamar aikin koda dukkaninsu yadda suke aiki yayin da kake bacci ba kamar yadda suke aiki ba yayin da kake fadi yayin da kake farke to Allah ya sanya wannan tsari da babu wanda yake da iko a kansa ba wani ne yake sawa ana yin bacci ba bacci ba sai da shi ake ba yau da an samu waɗansu da suke da kamfanin sai da bacci da an shiga uku amma Allah madaukakin sarki ya sanya ma kowa kuma baccin nan sai ya nuna wato kamar yadda na ambata ajizancinka gazawarka Allah shine mai wannan kamala shi yasa shugabanni in ana taro sai su sa bakin tabaro don ka ajin su suna gengedi saboda alamar rauni sai su rufe kansu don kar a gansu saboda alamar rauni ne to kuma an san cewa dole dai sai kai kana yi to amma ka zo ka bayyana a cikin mutane a ganka kana bacci kana gengedi to wannan abu ne wanda yake nuni na ajizanci da gazawa to shugaba kuwa ana so ya zamanto yana da haiba yana da kwarjini a cikin zukatan mutane in an ganshi har a rinka ganin kan cewa wato kamar wannan wani wanda yake baya bacci ne wato ba shi da rauni saboda haka a ganshi yana bacci wannan aibi ne saboda haka sai ya sa bakin tabaro ya rufe idan in yana ta gengedin sa ba wanda zai gane to kun ga wani a cikin wannan akwai aya ta cewa Allah madaukakin sarki na farko dai shine mai kamalar kudura ba shi da ajizanci tunda abinda kai kanka kasan cewa ajizanci ne kana boye shi ga mutane to Allah madaukakin sarki ya lurumta maka wannan amma ya tsarkake kansa daga wannan ya sifanta kansa da kan cewa la ta'khuduhu sinatun wala nawm to raka wannan dalili ne akan kamalar kudurarsa sannan kuma a cikin wannan akwai aya ta rahmar Allah cewa Allah ya kawo maka hanyar da zaka samu hutu wanda in babu wannan baccin to hankalinka gabaki daya zai kidime ya zamanto ka rasa daidaiton tunani bal zai iya sanya ka maka gautu ka zamanto wato ba da itidalin tunaninka ba ka soma gane-gane ka soma jiye-jiye a tunaninka gabaki daya ya jirkita a wato natijar rashin bacci to da Allah ya sanya bacci wannan rahama ce gare shi to kuma ya sanya baccin nan a nan ayar ya ce fil layli wan nahar manamukum bil layli wan nahar a dare da rana ba inganta zarfiya ce to amma a sauran surori kamar a suratul furqan Allah ya nuna ya kebance baccin nan daga wato da dare ne wa huwa alladhi ja'ala al-layla libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nusura da kuma a cikin suratul qasas da yace wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahar litaskunu fihi wa litartabu min fadli wa la'allakum tashkurun daga cikin ayo daga cikin rahmar Allah ya sanya muku dare da rana don ku samu nutsuwa a cikin sa wato a cikin daren kuma don ku nema daga cikin falalarsa wato a cikin wuri asali shine dare din don ku huta kuma baccin nan Allah ya ambata shi da cewa subat wato hutu asalin wannan hutun shine a baccin dare amma anan sai ya nuna cewa a baccin ana yin sa da dare da rana don ya nuna cewa cikar ni'imar banda ma baccin da ake yi wanda yake na larura na dare hatta baccin rana wanda yake na ni'ima wannan yana daga cikin ayoyinsa haka dalika neman ku daga falalarsa kuna nema daga cikin falalarsa asali da rana ne amma wannan bai kore cewar akwai sa'ayi na neman arziki na neman falalar Allah daga wato a cikin sa'o'in dare ba saboda akwai waɗansu wanda su sana'arsu da daddare ne kamar masu yin biredi wanda da sassafe za a zo ana sayan biredi musamman a kasashen larabawa wanda biredi yake ba kamar nan ba su biredi umda ne a can to za ka ga cikin dare za ka ga ma'aikatan biredi sun je sun bude saboda da sassafe yayin da za a zo a yi karatu mutane suna dawowa daga sallar asuba za su biya ta makbar biredi su je su ɗauki biredi su tafi da shi to in ba su tashi sun yi aikin da daddare ba za a samu biredin ba to shi ma wannan dan a nuna cewar yana daga cikin kamalar rahmar Allah da ya sanya wannan sa'o'i na dare din ga wani nau'i na waɗansu sana'o'i wanda ba a yin su sai da daddare kuma ya mu duba mu ga yadda Allah ya ambaci neman arziki da cewa neman ku daga falalarsa Allah ya ambaci arziki a matsayin falala dan kar a kyamace shi wato a cikin addinin musulunci babu irin addinin ƴan Ibrahima wanda suke ɗauki talauci a matsayin wato falala da kuma matsayin abin nema suna cewa idan kaga arziki ya zo maka ka gudu daga gare shi kamar yadda zaka gudu daga damusa in ku kaga talauci ya zo to ka rungume shi kamar yadda zaka rungumi masoyinka yayin da ka dade baka gan shi ba to kaga wannan ba shine mafhumin addinin musulunci ba bal addinin musulunci neman tsari yake daga talauci kuma ya sanya arziki ya sanya masa suna falalar Allah wato kyauta ce wadda take ta musamman wadda take ba da a maimako ba ake ba da ita a matsayin falala to wannan yana daga cikin ayoyin Allah to sai Allah ya ce a cikin wannan akwai ayoyi cikin wannan abin ambato baccin dare da rana da kuma neman arziki a cikin dare da rana akwai ayoyi ga mutane masu sauraro sauraron tunani an ce masu sauraro saboda ita shi ayar bacci ba za ka ga kanka ba lokacin da kake bacci sai dai a baka labarin yanda kake shi yasa ya dace a ce aya ce ga masu sauraro dan sai dai a gaya maka ka ji ka saurara ka fahimta amma bacci ba za ka taba ganin kanka ya kake ba lokacin da kake bacci ko an dauki hoton ka yayin da kake bacci aka ji yanda musharin ka yake ba kamar ka ga kanka ba kana bacci da kanka a yayin nan ba zai yi kai wannan ba sai dai a gaya maka to wannan aya ce wadda take nuna ɗaya daga cikin hanyoyin fahimtar ayoyi shine kai sauraro sauraro wanda yake na tadabbur kuma inda Allah madaukakin sarki ya ambaci ayar dare yana yin kina yana hada ta ne yana gwamata da sauraro da wato fa'idar sauraro kamar yanda Allah ta'ala ya kita qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi man qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un kage yace idan Allah ya sanya muku sa'o'in dare ya zama to shine tutur a rayuwa wane ne abun bauta ba Allah ba wani Allah ne zai wani ubangijin ne zai kawo muku da wuni da rana wanda yake za ku samu haske a cikin sa dan me ba za ku saurara ba saboda ayar dare sauraro take bukata kamar yadda ayar rana ita kuma al-ibsar duba da nazari dukkaninsu wato suna daga cikin abubuwan da Allah ya halitta ma mutum domin ya yi amfani da su ya gano ayoyin Allah a ciki wato waɗannan gaboɓi da Allah ya bamu Allah ya bamu su ne babban abin da za su iya yi babban aikinsu wanda in suka yi shi shine suka sauke shine wato suka yi laminin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu shine su yi amfani da shi domin ya kai su ya zuwa ga ƙofar imani kuma wanda ya nuna kan cewar wato mutum ka zamanto mai sauraro wanda yake na tadabburi hanya ce ta samun ilimi da zai kai ka zuwa ga imani hanya ce ta ilimi da zai kai ka zuwa ga imani to amma mu yanzu an sanya mu kullum muna cikin sauraron abinda sai dai ya motsa mana sha'awa ba sauraron abinda zai sanya maka kai tadabburi ba ka saurari waka ka saurari labari abinda zai sanya ka dariya abinda zai sa ka sha mamaki amma abinda zai sa kai zurfin tunani kai izina kai lura wannan gudun sa nake to kuma shine ake samu a cikin sauraron alqur'ani da fassarar ma'anoninsa shine ake samu a cikin wa'azi wanda ahlul ilmi suke yi wanda zai sanya mutum yayi tunani to almuhim kun ga a cikin ayoyin yanda Allah ya rinka tasarrufi inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun inna fi dhalika la ayatin lil alimin inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun duk tasarrufi nununa hanyoyi da za su kai ya zuwa ga ilimi da zai tsayar da kai akan kofar imani wanda yake nuna cewar Allah maɗaukakin sarki yana wato son mu da mu yi amfani da waɗannan abubuwan da ya halatta mana domin mu kai ya zuwa ga ilimi da zai ba mu imani da shi shi hankali da dukkan waɗannan sauran alhawas din za su kai ka zuwa ga kofar imani amma imani kai ne za ka tankwara ranka kan yin imani in suka kai ta kofar imani sai to gashi nan mun nuna maka Allah ka gano hankali ba zai tura ka ba kai za ka yi amfani da hankalin da abinda natijar ta kawo ka yi abinda hankalin zai hukunta cewa ba ka da wani zaɓi illa kai imani to sannan Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a yana daga cikin ayoyinsa cewa yana wato nuna muku walqiya khawfan domin tsoro wato tsoro daga abinda ke biyo bayan walƙiya na tsawa wa tama'a da kuma domin tayar da kwadayi kwadayin saukar ruwa dan walƙiya alama ce ta cewa za a yi ruwa domin hajiri sai ya kai lokacin da yake niyyar da yake gab da zai saukar da ruwa sannan za a je yana walƙiya domin tafiyarsa da haduwarsa da juna shine wannan lantarkin da ke cikin wato girgije shine idan ya hadu sai ka ga wannan wullawar ta walƙiya kuma saboda ƙarfin haduwar wato lantarkin da ke ciki sai ka ji wannan sautin na tsawa wanda yake biyo bayan walƙiya to Allah shine yake yin wannan kuma wannan ya sanya shi a matsayin ayoyinsa sannan Allah ya ce wayunazzilu minas sama'i ma'a kuma yana sassaukar da ruwa daga sama wato ya saukar akai akai ba lokaci ɗaya ake ruwa ba yau kamar da damuna wato lokaci ɗaya za a yi ruwan a fararo da ruwan da zai ishe mu tun daga watan Mai har zuwa watan Satumba ko Oktoba to da wannan maslaha da dama da ke cikin damuna da ke cikin saukar da ruwa da duk sai ta kubce a gare mu amma sai Allah ya sanya saukar da ruwar daki-daki ne shine wayunazzil domin at-tanzil yana nuna shay'un ba'da shay' yana sassaukarwa ya sake sassaukarwa ya sake sassaukarwa sai rayar da kasa da wannan ruwan ba'da mautiha bayan mutuwarta to inna fi zalika la'ayatin liqaumin ya'qilun a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu hankalta wato nan sai aka yi amfani da al-aql wato wanda suke wato amfani da tunaninsu idan suka yi la'akari da wannan saboda a cikin wannan wato na farko a nuna maka walƙiya yana nuni akan tsarin Allah tsarin halittar Allah da cewar abinda kuke taƙamar kun san shi har kun yi fannin ilimi da shi wato fannin ilimin electricity da electrical engineering da sauransu to asali fa yana daga cikin abinda Allah shine ya halitta Allah ne ya halitta electricity saboda haka in ka san waɗansu formulae na formulas na electricity Allah ne ya halicci wannan saboda haka wannan ba zai sa ka kai hankali ba ka gane kan cewar Allah maɗaukakin sarki gwani ne a wajen tsarinsa kuma yana da irada yanda ya zaɓi ya zamanto abinda zai rinka hukunci a kan wato a tafiyar girgije a sama da yanayin abinda ke cikin girgijen lantarki ne ba maganaɗisu ba me yasa Allah bai sa abin da ke cikin girgije wato ba maganaɗisa ba ne ya sanya shi zamanto lantarki me yasa shi bai zamanto ƙarfi irin na gravity ba irin wanda yake na jazibiya wanda dole zai janyo abu ya sauko ƙasa sai ya zaɓe shi ya zamanto wato lantarki ne yake tafiyar da shi kuma wannan lantarki yake tafirantuwa da iska duk wannan abu ne wanda yake hankali shi zai nuna maka ka gano aya a cikin wannan to sannan kuma yanda yake saukar da ruwa daga sama ya rayar da kasa bayan mutuwarta kamar yanda muka faɗa a darasin shekaran jiya cewa wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun yana rayar da kasa bayan mutuwarta muka ce to ka duba ka gani waye ise yayi gandun daji in ba Allah ba waye ise yayi kurmi in ba Allah ba to saboda haka kaga a cikin wannan akwai aya in ka duba ka gani ba wanda tunda aka yi halitta tunda aka yi tarihin duniya ba a taba jin kan cewa wani yau gashi yayi kurni ba in ba Allah ba to kaga a cikin wannan hankali zai nuna maka kai tunani yayin da ka karanta tarihi ka karanta geography kaga wannan hakikar sai kaga aya a cikin wannan wanda daga ya ka samu wannan ayar da ka karanta kai amfani da hankalinka ka lura kai izina to yanzu yawanci abin da yake faruwa da ilimin da ake yi yanzu na halittar Allah da kuma sauran abubuwa da suke faruwa a cikin ɗabi'a abinda ake yi ilimi ne wanda ba amfani da hankali ba amfani da lura sai dai a ce yau an ga kaza wannan abu da abu ne mai ƙayatarwa yana daga cikin abubuwan ban mamakin nature yana daga cikin abubuwa masu ƙayatarwa na nature ba za a taɓa rabutin abin nan da abinda hankali zai tsaya ya duba ba to me yasa Allah ya yi wannan tunda ai abinda Allah ya ce kenan ne in mun yi tafakkuri wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila ya Allah ya ubangiji mu baka halicci wannan ba da manufa ba wannan experiment ba shine zai nuna wannan ba da kuma yanda ake koyar da science a hannun kafirai ba zai nuna wannan ba. Amma wanda ya yi karatun ilimin science da zuciya ta imani shi ne wanda zai yi tunani ya ce rabbana ma khalaqta hadha batila, ya ubangiji baka halicci wannan ba da hikima ba, dole akwai manufa. Wato shi wannan shine ainihin fiqh. Allah ta'ala yake famali ha'ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha, me ya samu waɗannan mutane ba sa iya fahimtar zance? Ai ba wai ba sa iya fahimta san ma'anarsa ba, a'a, fahimtar fiqh shine ka san zance, ka san maqsudin zance. An faɗi magana ka fahimci ma'anar, sannan ka fahimci meye maqsudinta. To wannan shine fiqh. Shi yasa fiqh ya zamanto yana tafiya tare da bayanin illar hukunce hukunce. Allah ya ce ayi kaza, menene illar, menene hikimar yi, domin babu wasa a cikin yin Allah. Duk wani abu da Allah ya yi akwai hikima a kansa. Me yasa idan ka karanta biology za ka zo ka ce ga economic advantages ɗin amoeba, ga economic advantages ɗin sauro, ga economic advantages ɗin kyankyaso? Kowane abu ka san ya sun san yana da fa'ida, kuma sai sun bincika. To ka san yana da fa'ida, kenan menene ya sanya shi ya samu wannan fa'idar? Kaga wannan zai nuna maka kan cewar akwai mahalicci wanda ko mahalicci nan yayi halittarsa da manufa. To wannan shine abin da hankali mai haske yake haifarwa, kuma shi yasa su Allah yake yabo da su masu hankali. Ma abu wani lokaci ya kira su li qaumin ya'qilun, kamar yadda yazo a nan, wani lokaci kuma Allah ya kira su li ulil albab, wato masu hankali mai haske. Al-lub shine asalin kuryar abu, shine ainihin tsantsan abu. To tsantsan hankali mai haske shine wanda yake shiryuwa da ayoyi da dalilai ya zuwa ga abin da zai kai shi ya zuwa ga imani ga Allah. To sannan Allah ta'ala yace wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal-ardu bi'amri, daga cikin ayoyin Allah shine tsayuwar sama da ƙasa da al'amarinsa, wato da nufin Allah. Sama da ƙasa sun tsaya da iya da tsayawar ubannin Allah. Ka duba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa khalaqa as-samaawati bighayri 'amadin tarawnaha, Allah ya halicci sama ba tare da binciki ba da kuke gani, ko da kuke gani. Wato wannan fassara biyu kamar da muka yi tafsirin suratul ar-ra'd, cewa akwai ginshike amma ba fa ganin sa, da ya tokare ta, ko kuma ba Allah ya halicci sama ba da ginshike ba. Tarawnaha, kuna ganin sama, kuna ganin ginshike, ba fa gani. Duk tafsirin biyu haka ne, akwai ginshike amma ba fa gani, kuma Allah ya halicci sama ba da ginshike ba da kuke gani, gashi nan kuna ganin sama haka. To shine kaga wannan ma ya nuna kan cewar akwai ginshiken, shine al'amarin Allah. Taqumu as-samaa'u wal-ardu bi'amrihi, sama da ƙasa suna tsayuwa da al'amarin Allah. Al'amarin Allah, umarnin Allah da yake ki tsaya kar ki faɗo, shine ya tsayar da ita. Da ya tsayar da ita ga wannan umarnin nasa na kun fa yakun, da shi ya tsayar da ita. To shine yanzu muke ta bayanin, ake ta bincike Isaac Newton, wata ran yana zaune karkashin bishiya ya ga kwallon apple ya fado. Saboda haka wannan ya sa shi ya ce a'a, ai wannan akwai abin da yake janyo apple din nan zuwa ƙasa. To wannan abin da yake janyo apple din nan zuwa ƙasa shine yake rike da, wato shine yake rike da rana da wata da ita kanta duniya da sauransa. Ya kama wannan tunanin har ya tunani, har ya magana gravity. To wannan ba zai warware cewa shi gravity din nan al'amarin Allah ne. Saboda wa yake da ikon ya halitta gravity? Wa yake da ikon ya tusa gravity? Ba wanda yake da iko akan wannan. Shi ya halittar sa ya sanya kowane waje yana da ƙarfi, yana da mass, nauyin da zai sanya shi ya zamanto yana da wannan jajibiyar uwa kudura da za ta rinka janyo abubuwa, wanda shine ake ce masa gravity. To wannan al'amarin Allah ne, wannan ga sama kenan. Ita kuma kanta ƙasa ta tsaya da al'amarin Allah. Yau da za ka ga, da za a iya yin simulation a nuna, da za a iya wato samun da za a iya samun kumbo wanda ya fita daga cikin sararin samaniya ya ɗauki hoton duniya ya zamanto kuma shi a waje ne wanda yake baya juyawa, tare da duniyar shi yana tsaye ko kuma duniyar ta fi shi sauri ya dauki hoton duniyar ya ga yadda take juyawa wato kamar alal misali kana tsaye a gefen layin dogo layin jirgin kasa ya zo ya wuce ka dauki hoton sa ta bidiyo kaga yadda yake tafiya da sauri kaga za ka ga saurinsa amma da kana cikin jirgin kasa kuna tafiya tare in ka dauki hoton sa sai ya ga kamar a tsaye yake ba tafiya yake ba to haka shi yasa ba za a iya nuna mana hoton duniya tana gudu a cikin sararin samaniya ba amma gudu take yi na fitar hankali shi yasa sai ka ga jirgin sama kaga in kana jirgin sama kana tafiya kaga wani jirgin saman ya tsoho nan sai ka ga kamar bullet a sauri to amma in kana tafiya rana tana neman faduwa a gabanka sai ka ga ranar sai ka ga yanda kake zuwa ka cimma rana wato kamar gudu kuke yi tare da duniyar kan ka riga ta cimma rana ko ta riga ta kana cikin tafiyar sai ka ga ranar ta dago sama wato kai tafiyar da har ka fi duniya sauri a cikin tafiyar saboda gashi nan ka je ka riski rana ta yi sama daga inda take amma kuma wani lokaci kuma sai ka ga wato a cikin tafiyar kai ta tafiya ga ranar nan tana neman faduwa amma har yanzu bata fadi ba ka san wannan yana faruwa idan ka hau sama kana tafiya ka ga rana ta ki faduwa musamman yanzu cikin azumi mutane suna kuskure sai su dauka in suka ga lokacin agogo karfe 6:32 ake bude baki a Kano to in suka hau sama in sun zo wucewa suka ga ga Kano ga rana a sama amma kuma 6:32 mutanen Kano suna cin dabino abinsu wataƙila in ma jirgi ne wanda yake akwai waya a ciki za ka yi waya mutane su ce ai yanzu muke bude baki sai ka ce to kai ma za ka yi bude baki tunda kana saman Kano bayan gashi kana ganin rana sai ka ce za ka yi bude baki a lokacin ba ka Kano a sama kake ba dan Kano bane kai dan sama jannati ne a lokacin saboda ka tunda kana ganin rana ba za ka bude baki ba to yawanci abin da yake faruwa ka san dan adam lisa'imi farhatan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mai azumi yana da farin ciki biyu lokacin da yake bude baki Allah yake bude bakin nan ya ga rana tana neman faduwa ba ta gama faduwa ba Allah yake ta fadi ba kar ai ladanin ɗan mai shinkafi wanda zai zo idan rana ta fadi ya zo sai ta kallon mutane ba zai kira sallah ba duk da ranar ta fadi sai can tukuna ya gama geshe-geshensa sai ya kira sallah to wato an sake ku guje ku to wannan idan mutum yana sama sai ka ga ya dade rana ba ta fadi ba to ba wani abu ne yake sanyawa ba saboda duniyar tafiya take kamar yadda shi ma yake tafiya kuma lokaci wato kusan saurin naka da sauran duniyar daidai ne to kaga saurin jirgin sama to kusan saurin duniya shi ma kusan wato yana kusa da wannan to ka duba fa duniyar nan da abin da ke cikin ta na duwar wato da abin da ke cikin ta na tekuna da abin da ke cikin ta na wato a dazuka kurmi iri banda ma ginin dan adam ai ba komai bane a cikin duniya in kace za ka kamanta shi da duwatsun da suke cikin duniyar nan ginin dan adam ba komai bane amma haka ke take zariya a cikin sararin samaniya wa yake rike da ita al'amarin Allah ne shi yasa ita kanta tana rike tana tsaye da al'amarin Allah sannan in tana juya wannan ita kanta cikin tsakiyar duniyar juyawa take kuma akwai abin da yake juyawa daban a saurinsa da abin da yake sama wanda wannan yakan sanya shine yakan sanya wani lokaci idan aka samu daggaba a tsakankani aka samu bambanci na wato a pressure na karfi na iska da take karkashin kasa in ta taso to shine idan ta fito wannan karfin sai ga ya haifar da girgizar kasa baka da iko abinda wataƙila zaka iya ganewa shine idan girgizar kasa ta kusan faruwa da ƴan mintuna kaɗan amma ka ce za ka gano za a yi girgizar kasa bayan kwana a 7 ga watan 6 shekara ta kaza ba za ka iya ba zai yiwu ba inda zai yiwu ba a taɓa samu da ba za a samu halakar rayuka da gininnika daga girgizar kasa ba yadda ake halaka to duk wani ya daga cikin al'amarin Allah wanda wannan yana nuna mana cewa babu mai iko akan wannan in ba Allah ba a sama din da kuma kasa to sai Allah madaukakin sarki yace thumma idza da'akum da'watan min al-ard idza antum takhrujun sannan idan ya kira ku kira yayin min al-ard daga cikin kasa wato kuna cikin kasa in ya kira ku yayin da kuke cikin kasa idza antum takhrujun sai da kuna masu fitowa to wannan ga ya muku ba abinda zai nuna maka wannan in ba abinda Allah ya saukar ga annabawansa ba labarin abinda zai faru lokacin kashin al-qiyam wato kira ne Allah zai yi muku wannan kiran shine na busa kaho da mala'ika Israfil zai wanda ya riga ya sanya kahon nan a bakinsa ya sunkuyar da kansa ya sanya kaho a bakinsa ya daga kansa yana kallo yaushe za a bashi umarni ya hura shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta ya zan intu ta ya zan ni'ima ta duniya alhali sahibul qarn ya sanya kahon a bakinsa ya daga kansa yana sauraro ya ji yaushe za a bashi umarni ya hura ko yaushe za ta iya samuwa ko yaushe za ta iya samuwa karka ce abu kaza bai faru ba abu kaza bai faru ba na kasa Salihu ba ta zo ba Dujal bai zo ba Mahdi bai zo ba Annabi Isa bai dawo ba dabba bata ga sunan duka ce sannan kuma kace za a yi tashin alkiyama tashin alkiyama za ta zuwa ko yaushe tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da wannan labarin duk da haka za ka ga idan iska ta tashi sai ya fito yana tsorace yana jin tsoro ko al'amarin tashin alkiyama ne yanzu to a cikin haka muke amma Allah cikin rahamarsa sai ya koye mana wannan ba ma gani in ba haka rayuwar ba za ta yiwu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya rayuwa saboda kamalarsa kamalar saninsa da kamalar da kamalar halittarsa ta kan cewa sanin wannan bai hana shi kuma ya rayu ba har ya yi dariya da mutane har ya yi hira da matansa amma da a ce za mu san wannan kamar yadda shi ya sani Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katira da dariyar ku kadan ce kukan ku mai yawa to a cikin wannan hali muke shine Allah yake bamu da wannan labarin wannan kiran da za a yi mana mu fito daga kasa to wannan kiran shine hurawar da mala'ika Israfil zai yi ita ce wato hurun al-ba'th na tashi hurawar biyu ce akwai wanda zai yi wanda duk kowa zai mutu ونفخ في الصور فصعقت من في السماوات او فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون تو wannan shine da'awatun min al-ard hurawar ta biyu da za a yi wanda bi shine za a fito daga cikin wato kaburbura kuma nan sai aka zo da idha al-fujaiya sai ga ku wato cikin gaggawa saboda a cikin gaggawa za a tashi yau mai yakhrujuna min al-ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun randa za su fito daga cikin kaburbura suna masu gaggawa ka'annahum ila nusubin yufidun kamar wata alama ce ake kora su zuwa gare ta kowa daga ya tashi kawai sai ya gaba ya zuwa ga ardul mahshar ba sai an ce ina za mu je ba babu zancen tambaya ba wanda zai iya ma tambaya za a tashi kowa haka zai tashi babu loba tsirara ba takalmi ba tufafi haka kowa zai tashi babu zancen kan cewa ka ce a'a kai ina rigarka kai ina rigarka ina al'amari ya fi haka tsanani kuma kowa za a fuskanci wuri ɗaya ne haka za a haka duk za a fito daga cikin ƙasa sannan a ga tashin hankali ana ganin ƙasa a canza ta da wata ƙasar ba wannan ƙasar ba da kuma razanin tashin alkiyama da muke roƙon Allah ya amintar da mu sannan Allah ta'ala ya ce walahu man fis samawati wal ard abinda ke cikin sammai da ƙasa nasa ne shi kadai wato mulkin Allah ne shi kadai babu wanda yake da mallaka akan wannan kuma ka tsaya ka duba kai tunani ka gani babu wanda yake da mallaka a cikin wani abu da ke cikin sama da ƙasa in ba Allah ba kullun lahu qanitun dukkanin wanda suke cikin sama da ƙasa masu da'a ne gare shi ko ka so ko ka ki kai da'a ga Allah in lokacin in bacci ya zo dole sai ya sanya ka kai bacci ka kwanta kuma in lokacin duk yawan baccin ka in lokacin tashi yayin Allah ya tashi ka dole ka tashi in mutuwa ta zo dole ka fadi ka mutu dole kana bin Allah inuwarka kana gani dole a kasa take ba za ka ce kai sarki ne inuwarka ba za ta zaman to a kasa ana taka ta ba sai a za a taka maka inuwa dole ne inuwarka ta zaman to a kasa haka Allah ya dole ka ji shi sanan wannan kullun lahu sanitu afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un wannan addinin Allah kike nema bayan dukkan abinda ke cikin sama da kasa ya miƙa wuya gare shi duk sanan gare su za a koma to al-qunut da ake nufi anan shine al-inqiyad wanda wannan ayat ta faɗa walahu aslama wato miƙa wuya kowa ya miƙa wuya ga umarnin Allah dole ne ka bi tsarin Allah ko ka so ko kaki baki saka ce ba za ka bi tsarin Allah ba to shi kansa wannan ya tabbatar da sifar bauta kuma aya ce sannan Allah ta'ala yace wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu shi Allah shine wanda ya fara hal yake farar halitta sannan ya mai ya dawo da ita wato yace yana farar halitta dan ba wai ya gama halitta bane kullun Allah a cikin halitta yake kullun Allah a cikin halitta yake kamar yanda Allah ta'ala yace kullu yawmin huwa fi sha'an a kowace rana yana cikin sha'an kowace rana anan ana nufin kowane lokaci Allah yana cikin halitta to saboda haka shine yake halitta kuma shine yake mayar da halitta bayan mutuwar su wa huwa ahwanu alai dawo da su bayan mutuwar shine mai sauki a gare shi wannan ahwanu yazo da fidar af'alu tafdhil shine yafi sauki a gare shi amma Allah ba a sifanta shi da cewa wani abu yafi wani abu sauki a gare shi ko ba haka ba akwai wani abu wanda yake in aka ce wani abu yafi wani abu sauki a gare shi to wani abu yafi wani abu wahala a gare shi akwai wani abu wanda yake da wahala a gare shi to wanda ko ba zai yi ba babu saboda haka dole malamai suke fassara wa huwa ahwanu alai da cewa wannan abu kiyasin ku ku ɗan adam dawo da halitta ai yafi sauki wato dawo da halitta yafi sauki bisa farakka abinda da ba a yi shi ba ka fare shi ya fi wahala bisa abinda dama akwai shi ya gushe ka dawo da shi ko ba haka ba a wannan wato a miƙiyasin ƴan adam kenan idan ku akan kanku kun misalta ko kun sani a cikin mu'amalarku dawo da abu ya fi sauƙi bisa fararsa to Allah ai shi ne lahul matsalul a'ala shi yasa ma sai aka biyar da ayar da walahul matsalul a'ala misali mafi ɗaukaka na sani in ku a kan kanku kun ga wannan mafi sauki ne to ku tabbatar ma da Allah min babi aula cewa to ballantana kuma Allah idan mu mafi sauki ne a gare mu abinda da abinda muke dawo da shi ya fi sauki a gare mu bisa abinda muke fararsa to ta yaya za a yi Allah mu ce dawo da halitta zai gagare shi dawo da halitta tunda ta fi sauki a wajenmu to Allah min babi aula cewa shi ne yake da cikakkiyar kudura kan ya dawo da halitta bayan wato bayan gushewarsu kuma wannan kamar dawo da halittar ne babu bambanci a wajen Allah sannan sai Allah ta'ala ya ce walahul matsalul a'la fis samawati wal ard misali mafi ɗaukaka nasa ne Allah shi kaɗai a san mai da a cikin ƙasa wato dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa ai yana tabbatar ma da Allah sifa maɗaukakiya wato babu abin duk wani abu shine nan malaman aqida suke cewa duk wata sifa ta kamala da ta tabbata a sama da ƙasa to Allah shine yafi cancanta da ita duk wata sifa ta naqsu da ake tsarkake wanda ake so a tsarkake shi da shi to Allah shi yafi cancanta a tsarkake shi daga wannan sifa saboda shine lahu al-masalul a'la misali mafi ɗaukaka na Allah ne don babu kamarsa laysa kamithlihi shay babu wani abu wanda yake tamkarsa wa huwa as-sami'ul basir shine mai ji mai gani to sai mu tsaya anan wajen insha Allah a waɗannan wannan shine karshen waɗannan ayoyi da suke mana nuni akan kadaituwar Allah wanda a ciki aka ambaci abubuwa waɗanda suke na sifar ta rahama na jin kansa gare mu da kuma abin da yake nuni ga tashin alkiyama abubuwa guda biyu da suke shine shikken wato imani da ya bambanta addinin musulunci da addinin kafirci yarda da Allah da kuma imani da ranar lahira. Allah ka sanya mu a cikin mu'minai masu cikakken imani. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.